إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malamanmu da ƴan uwana ɗalibai da sauran mahalarta barkanmu da saduwa a wannan safiya mai albarka don tattaunawa akan mas'ala ta ilimi a addinin musulmi insha Allah ubangiji ya ba mu dacewa da abin da ke shi ne ilimi batu akan shin mata za su bi sallar gawa ko ba za su ba mas'ala ce ta saɓani tsakanin malamai farko ya kamata mu yi define mu tantance me ake nufi da bin gawa malamai suna cewa bin jana'iza yana nufin tun daga gida inda aka yi mata sutura wanka kenan da kabari zuwa fili inda za a yi mata sallar jana'iza wanda shi ne mataki na farko wanda kuma abu ne tabbata a sunnance shi ne yi mata sallah din a fili a kan wani titi ko wani farfajiya ko wani waje wanda ba a gidan nan masallaci ba akan yi mata sallah ne a gidan nan masallaci idan wani larura ko wani abu ya gujo wannan shi ne abu da yake asali a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin Bukhari akwai fili na musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ma gawawwakin sallah a wajen kuma daga ranar kusa da yake zuwa ga kiyama mataki na biyu shi ne daga inda aka yi mata sallah zuwa makabarta wanda kamar yadda ɗan uwa mai gabatarwa ya faɗa kowanne ɓangare yana da lada nashi na musamman to abin da ya jawo wannan saɓanin shi ne rashin samun dalilai na keke da keke waɗanda za su tantance shin hakan shi ne wato bin mata su shiga cikin rankiyar maza a fito tare da su su ja sahu a baya maza a gaba kamar yadda ake sallar idi ko sallar juma'a wata kira ko kuma salloli na yau da kullum a cikin masallatai waɗanda mata na da halarcin halastarsu shin mata za su fito a wajen jana'iza haka su ja sahu ko ba za su fito ba saboda dalilan da suka zo a kan hali ko rashin hali ina nufin dalilai hadisai marfu'ai ba su zo da dilala ƙat'iyya magana ta keke da keke a kan ana yi ko ba a yi ba sannan kuma aikin magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai ya saba wa aikin da muke gani a yau aikin da muke gani a yau shi ne idan an yi mutuwa idan ba za su zo su kara kofar gida sai mata su ma su su da su gida su dawo sawa'un waɗannan mazaje kamar yadda muka sani galibi za ku ga ƴan uwa ne da dangi da abokan rayuwa da maƙwabta da sauran waɗanda suke ganin cewa ga wanda da haƙƙi a kan su na sallace ta za ku su ma mata irin waɗannan rukunin ƴan uwa da masoya da dangi da ɗalibai da waɗanda suke ganin cewa suna da dangantaka da gawa ta fuskar suna da surkutaka ko yankuwantaka ko makwabtaka ko abokan iya ko surkai ko dangin mamaci su ma su taru a cikin gida da aka fito da gawa yadda maza za su kama hanya su je inda za a yi sallar a fili su ma su kamo hanya su inda za a yi sallar a fili su ja sahu a bayan inda maza ke ja wannan babu shakka ya saba wa abin da aka sani a cikin al'ahadin awwal da dalilai waɗanda za a iya gani daga cikin abu da aka ruwaito daga littattafai wanda suka ba da muhimmanci a kan kiyaye labarai da ata na magabata zan yi shara a kan littattafai aƙalla guda uku waɗanda za a samu waɗannan a cikinsu littafi na farko shi ne musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba al-Imam al-Hafiz Abubakar ibn Abi Shayba ya yi babi na musamman a kan haka cikin littafin shi a inda ya kawo athar daga tabi'ai waɗanda suka hana ko dai idan maza suka gama fitowa su sa a rufe gidan kar a bar mata su ko kuma idan sun ga mata a taron sallar gawa su sa a kore su ko kuma idan sun ga mata a taron sallar gawa su su yi fushi su bar wajen. Sai kuma mutum da biyu ko da tafi da bishi kan musallar na Abdurrazzaq Sana'ani. Abdurrazzaq ibn Hammam Sana'ani shi ma yawaito a kan wasu sun yi tarayya wajen fiye da su da shida ibn Abi Shayba. Wasu kuma ya kaɗaita da su. Littafi na uku shi ne Asrar al-Kabir na Imam al-Hafiz Abubakar al-Baihaqi rahmatullahi alal jami'. Shi ma ya maido a kan waɗanda suka tabbatar da hakan. Imam al-Baihaqi bayan da ya kawo waɗannan asar a ƙarshe sai yake cewa wata magana ƙanƙarwa ne ya faɗa da yake cewa falau tanazzahana an ittiba'i janaiz wal khuruj ila al-maqabir wa ziyarati al-qubur kana abra'a ladayhinna wa billahi tawfiq. Yace da mata za su samu su bar fita zuwa wajen sallar gawa, su bar fita zuwa ziyarar makabarta, su bar fita zuwa makabarta don raka gawa. Yace da wannan ya fi musu. Har ila yau al-Imam al-Khatib al-Baghdadi kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin littafin al-Isaba fi tamil sahaba, ta zama wata mata mai suna Uwaisa wadda take ta kasance bararriyar baiwa ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta bada labarin cewa akwai zanzila wadda ta kasance ta kuma mauda ne Muawiya radiyallahu anhu, take bada labarin cewa idan aka yi rasuwa, idan gawa ta kasance mace ce wadda ta mutu sanadiyar haihuwa ko ciwon ciki wato amai da gudawa ko makamancin su, ta ce idan aka fidda gawar inda za a yi mata sallah, to su ta ce mu mata mun kasance ba ma zuwa sallar gawar. Wannan zama na sabai ke. Ta ce amma idan aka fidda gawar idan ta mutu sanadiyar nufasa ce ko kuma babbuna, ta ce sai ɗaya daga cikin mu ta fito da wani zani na musamman ta bi gawar har zuwa inda za a yi mata sallah. Idan aka ajiye gawar sai ma su koma gefe, sai wannan mata ta wuce bincika gawar ta tabbatar cewa jinin haihuwar nan bai ci gaba da fita ya bata da kafa nan ba, ko kuma abin da ke fita ta dubura ga wadda take da gudawa. Ta ce idan ta idan suka ga wannan dattin sai su gyara gawa a sake gyara ta ko a sake nika da kafa nan. Ta ce sannan matan ta koma da bayan ta gida, hatta idan ta warat har sai ta bace, sai su ce wa limamin ta tafi sannan sai ya fara sallar gawa. Kaga wajen ne zuwa ga matan ba sa zuwa gurin sallar da su sallar, sai dai wata bukata na iya kawo su. Waɗanda duka asa ne na zamanin safai. Dangane da hadisai musamman hadisin da aka ambata wanda yana cikin musamman Ibn Abi Shayba ta so ne magana kan shi da akas, wannan hadisin da a ce ya tabbata da ya zama wato hujja fi mahallin niza, wanda sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiya ga wata mata a gurin sallar janaiza kuma da mata tsawa yace ta bar wajen, sai wanda Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yace ka bar ta. Da'aha ya Umar fa innal ayna dami'a wan nafsa musama wal ahla karim. Haka yake a cikin lafazin hadisi. Wannan hadisin babu shakka isnadin shi bayyana sahiha abu na farko. Domin riwaya ce daga Waqi' shi ne malamin shi Ibn Abi Shayba a ciki, shi kuma daga Hisham ibn Urwa, daga Wahb ibn Kaysan, daga Muhammad ibn Amr ibn Ata wanda tabi'i ne, daga Sa'id ibn Abu Hurairah. Wannan isnadi ne wanda yake zahiri sahiha. Amma idan dirasa al-hadithiyya mudaqqaqa wannan isnadi bai tabbata ba. Na farko saboda illa ta farko Waqi' bin Jarrah al-Kufi al-Ru'asi wanda malami ya kika cikin rijalus sita, amma mutumin kasar Iraki ne, mutumin kasar Kufa ne, yana daga cikin manyan malaman sunna rahmatullahi alaihi. To malami shi Hisham dan Urwa wanda shi ma daga cikin rijalus sita, malamai su Imam Malik sa Abu Hatim al-Razi kamar da yake cikin littafin Mizanul Iqdal ke na fadar rijal da tafin aljarwa ta'lim na Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi, da kuma maganganun da malamai suka nakalto daga waɗannan a sources din zuwa littafin su, ba a karɓar riwayoyin malaman ƙasar Iraki daga Hisham ibn Urwa ba a karɓa. Saboda sabiru kamar da malamai ya faɗa cewa ya zo Iraki ya samu ikhtilali a cikin magana a cikin hadisansa, don ba a karban hadisan shi idan ya zama ɗaliban shi mutanen ƙasar Iraki ne kamar wakilu a yi. Duk da yake ba ya ta tura akan wannan matsala, don ba a jin tsaro da ita ne, kuma akwai malamai da damar masana nan za su iya ƙara mana haske a kai. Sanadari kakan lafazin matinin akwai da kara zai warware duka abin da ake faɗa kan cewa mata su je sallah. In mun ɗauka cewa abin da aka ce ya halasta su shi ne su fito su yi sallah amma kar su bugawa, to wannan hannun kuma ya zo a kan bugawa ne ba kan sallah yake magana, domin ya ce ya ga tafiyar janazati shi ya ga ta ne abin sallah ko ko abin bugawa. Wannan dai kuma ka cewa tafrika baina sala ala hida wa baina baqiyati tibai janaiz amrun mundal ya bi tabiya. To dan haka jama'a, in muka lura abin da ake cewa shi ne babu shakka idan sallar gawa ta kama a yi ta a cikin masallaci bayan mata sun halarta za su yi, babu yin kariya kan wannan. Haka nan za su yi a cikin gidajensu kamar yadda Aisha ta sa aka shiga mata da gawa ta yi sallah ba ta fito ne ta zo ta joinin maza a cikin sauran sallah, wanda yake cikin Sahih Bukhari da Muslim. An shiga mata da gawa ta yi kashi sallah ne a keɓance, ba fitowa ta yi ta zo ta shiga cikin taron maza ba. Wannan shi ne abin da muke yin kai, fitowar mata kan layi su kama sau yadda maza ke kama sau, wannan shi ne abin da muke kai. Saboda waɗannan asar bari in karanta mana wasu daga cikin asar waɗanda zai ishara kafin lokaci ya koyi, musamman daga littafin musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba, gashi daga Abdullahi ɗan Yazid da ake yace kana Ali da Musa da Abdullahi ɗan Yazid yake cewa bana ya kasance idan ka da daru fi ha janazatu amara bil babi fa futiha fa dakhala al uwab fa idha kharaja bil janazati fa idha khuruja bil janazati amara bil babi dari fa ughlika fala tatbaquha imra'a. Shi idan aka zo da gawa za a buɗe gida mutane su shiga su yi gaisuwa abin da ya kamata, idan da gawar sai a kunna gidan bayan maza sun gama fita ba za a bar wasu su fita ba. Haka Al-Hasan ibn Abi Hasan al-Basri da Muhammad ibn Sirin waɗanda aka ce kana ya karhani an tattaba an-nisa'u al-janaiza, suna kyamar su ga mata mata sun yi janaiza. Haka Suwayd da aka tambaye shi ya bada amsa ya ce la yabghi al-mar'ati an takhruja min babil dari ma'an janazati, baya dacewa ga mace ta fita daga kofar gida daga cikin gida ta fito kofa ta bugawa. Haka Abu ibn Qais yake bada labari yake cewa kunna fi janazati wa fiha Abu Umama fara'a niswatan fi janazati fa qarada hunna, ya kuma matan daga wurin. Haka Masmuk aka ce amma labari annahu kana ra'aytuhu yuhyi turaba fi wuzuhi nisa'i fil janabati wa yaqulu lahunna, yana waqa'a mata kasa fuskus yana cewa irjina hukuma gida fa irra ja'ala fi hukuma gida maza sai ya sallaka ba zalalati wa illa in bas hukuma ba raja'a wa taraka shi sai ya hakuri hukuma gida. To haka nan kuma al-imamu al-Imam an-Nawawi a cikin majmu shan muhaddath abin da yace shi ne makruhi, wanda yake cewa magana mafi rinjaye tsakanin malamai cewa lalle an karhanta, wato halin da aka yi musu ba hali ne na haramci ba hali ne na karhanci karatu tanzi. Haka Nawawi ya faɗa, kuma ya maida martani ga waɗanda suka wuce wuri wajen cewa haramun ne haramun baki, kuma ya tattauna akan cewa hadisan da ake kafa hujja da su kamar yadda ambata hadisan duka bangarori biyu ba su tabbata ba a hadisan shi, kamar hadisin irjina ma'azuratun ghayra ma'azurati, wanda aka ce wa zala sai sai ya ga wasu mata suna jiran da isa gawa ya ce za ku yi mata wanka su ta ce a za ku yi gaba su ta ce a cikin hukumar gida an ba ku uzuri amma ba ku da lada, wannan shi ma ba ya yi inganci a hadisance. Haka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ma Fatima da Allah yake balanti mai hukumar kuda cin kokin jiba kin magabartar ta ce a'a yace to ga kin ji da Allah bari ya ce yake shi wannan bai inganta ba duka suna cikin tsakankanin suna tarihi da suna ta Imam Ibn Majah da Musalim bin Abdul Rabbah da suna kubra ta bayani tattaunawa a kan su abu ne mai sai a goma da babu shakka kamar da kuwa ya ambata a wannan zamanin malamai da dama suka kace zuwa ga halastawa kamar da ya ambata da fatuwi daga malamai malaman kasar Saudi Arabia malaman kasashen Misra kasashen Suriya da Nigeria da Algeria duka sun ba da waɗannan fatuwi wata kila duk ba da zuwa ga canzawar yanayin zuwa ga cewa sallolin ana yin su ne a masallatai wanda dama a masallaci din mata suna zuwa kamar a harami da sauran masallatai to wannan sai suka ba da wannan fatuwa ko kuma duba zuwa ga ummat da sus da suka nuna falala da suka nuna ladan da ke cikin sallar gawa da suka nuna buƙatar mamaci zuwa ga addu'a amma in muka kalli abin da yake a zamanin farko daga athar da muka ji daga sahabbai da tabi'ai yanda su ba su yi wannan fahimta ba su basu fahimci muhimmancin addu'a yana game da muhimmancin kiyaye abin da aka sani a zamanin farko ba su fahimci muhimmancin wato samun ladan yana game da muhimmancin kiyaye abin da aka sani a zamanin farko ba da haka muka ji waɗannan tabi'ai aƙalla mun ambaci guda biyar a nan da yake akwai wasu waɗanda ba suka goyi baya wanda duk za a zo a cikin wannan takarda wanda tattara wasu hadisai da athar game da haka a Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin littafin shi Ahkamul Janaiz yayi magana wacce ta fito da matsayin shi fi wata kila a cikin malaman wannan zamani ya bambanta da fatawar su kai yayin da yake cewa bayan da ya ambaci falalar bin jana'iza na samun kirari da kirari da kuma ma har tattaunawar ta farka kan Abu Huraira da Aisha da Abdullahi dan Umar akan cewa wannan hadisi Abdullahi dan Umar yayi da damar kasancewa su ba sa yawaita zuwa makabarta da an yi sallar su kuma harkokin su da yake cewa laqad afarna fi karati da kasira bayan da duka a shugul albani ya kawo da sai yake cewa wa hadha al-fadl li ittiba'i janaiz innama huwa lil rijali duna nisa'i wannan falala ta rungawa to falala ce take bincin maza ban da mata ne na hin da bi sallallahu alaihi wasallama an ittiba'i saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mata da hunna an ittiba'i ya hana mata bin gawa wakilin wa huwa nahyu tanzihi yace hayi ne na karhanci ya kawo hadisin ummu aqiya wanda shi ne kusan kace ummul ahadi fi hadha al-bab sannan ya kawo wasu asar mabambanta waɗanda da za a iya karanta su dan uwa za su iya karanta su a su ga abin da ke ciki sannan khulasar maganganu na mazahir ga abin da ni na dan gani a shine cewa mazhabin hanafiya kamar yake cikin tafsirin Abdur nasu suna cewa la yamri da hunna an yakhruja fil janaza haka ibnu abi shi ya tafi ba akan haramci ne kamar shafi'iyya mun ji maganar nawawi wanda babban malami ya shafi'iyya sannan mazhabin wato malikiya su ne suka tafi zuwa ga halalci amma suka ce ga mace mai shekaru ko kuma mai ƙananan shekaru wanda ba a tsoron a samu fitowa da ita ko kuma mutuwa da ta shafi matar kai tsaye ɗanta ko mijinta ko sirikinta ko ƙanta ko wanta ko wani makusanci a duk wannan ba ya saba da abin da muke yi Hanabila kuma su ma sun karhanta al-Imam Shawkani daga cikin malamai mashahuri muhaddiqai kusan shi ne wanda ya karkata kai tsaye zuwa ga halasci a iya sun da haka a taƙaice abin da ya nake cewa daga cikin matsala ce khilafiyya tsakanin malamai idan aka yi darasi ta za a ga sabanin da abubuwan da suka ambata amma idan za mu koma kan tafarkin al-ahd al-awwal magabata na fadi da zamu yi tadda na taki kuma haka na farko cewa abin da yake asali ga mata shine zama a gida ana magana ko kuma ta wa karna shi bi ta kula da sauran su ba sa fitowa sai da bukata sai kuma da tsarin shari'a da ce su hatta sallah din jabarin da Aisha take cewa da Annabi ya ga abin da mata suka ke kira da ya hana su amma dai ba ma hana zamu iya cewa kuma haihuwa yaro abin da ke faruwa a zamanin farko shine mata ba sa mutuwa su dinga goriyo suna kafada da kafada a maza a wurin jana'iza amma ana shiga musu ta gida su yi mata sallah ko kafin a fito mu ita su yi sallah ko kuma a da masallaci ne su sannan mun ji cewa sahabbai mata ba sa zuwa wurin sallah ko da sun samu zuwa wurin ba sa tsayawa za su gyara gawa da su koma sannan mun ji kuma da yawa daga cikin tare yayi sun yi hali ko sun sa a kulle gida ko sun ba a mata ƙasa a fuska ko sun koyi su daga a taƙaice abin za a iya cewa a shi ne cewa makruhi ne mata su fito su zo su yi muzahama da maza a wurin sallah ta gawa in za a yi ta a waje su biyo su daga gida su fito amma halas da shari'a ne su yi masallah magawa sallah idan za a yi a cikin gida ko a cikin masallaci sannan asali kuma ga wani sallar gawa shi ne a yi ta a fili ba a cikin masallacin ba sai in wata larura ta haifar da haka wannan shi ne abin da za mu iya cira daga cikin waɗancan asar na sahabbai ɗin nan da tabi'ai da sauran malamai wa bi hadal qadri kifaya wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته